أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة بيرغوة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا دي شكرا دبو تيد لديه دي دقو مشاشدة وان دي 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 عشرين دا أكو غوة فبواري 1996 إدنبا من تابا منا تكين بابن دكي بياني أكن شوا أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان زا أساموا ستكين وانن الأمة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم سداو سنا بوتر غماكا معنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يا تنكا يد شي ابوبون دا زاسو فارو ا قرشن دنيا يا تي كذا زي فارو زا سامو ايايه ايايا سيرينا سو زا سامو ايايا باكي داي سن مايد ايايان سو كما باي زا ازو ا سامو تشنجن زماني متاني سنا سانيا تفافي اما wannan tufafi da suke sawa tsirara kuma suke yawo za a samu azzaliman mutane sun dauki bulala ko kulake suna yawo kwararo kwararo suna dukan mutane sune waɗannan dogarai da waɗannan yan sanda da waɗannan mobile police da duk waɗannan azzalimai ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi zuwa ga zuwan su to shine a cikin abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bayar da labari sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wannan al'umma za su dawo ƙarshen lokaci suna ainihin bautar gunki to ashahid a cikin wannan hadisi da muka karanta na Imam Muslim wanda ya ruwaito shi daga Sauban shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Allah madaukakin sarki ya tattaro mini duniya baki daya ya tara ta a gabana sai da naga kurewar gabashinta da yammacinta yace kuma naga mulkin al'ummata zai kai iya inda aka nuna min dinnan sannan Allah madaukakin sarki ya nuna mini cewa ya bani ainihin wato al-kanzainil ahmarai ma'ana kasashen Farisa da kasashen Rom waɗanda a wannan lokaci su ne kasashen da ake daga ido a kalle su a wajen ƙarfi na ainihin mulki sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na roƙi Allah Ubangiji kada ya hallaka al'ummata ta hanyar saukan musu da bala'in fari ko wahala sannan na roƙi Allah madaukakin sarki kada ya dora wani wanda yake makiyi ne akan mu ya samu ya galaba akan mu baki daya to amma sai Ubangiji na yace da ni ya kai Muhammad ka sani da cewa in na riga nazartar da hukunci babu yadda za a yi a tunkuɗa wannan hukunci nawa sai yace na farko dai na dau alƙawarin ba zan taba saukar da bala'in da zai hallaka al'ummarka baki daya ba sannan kuma ba zan dora musu makiyan su ba ya turmushe su baki daya ko da ainihin dukkanin duniya baki daya za su taru a kansu sai har an samu sun zo sun fara yaƙe-yaƙe a tsakaninsu suna hallaka junansu a wasu suna mayar da wasu bayi wannan shine ainihin lafazi na farko wanda muka karanta a cikin wata riwaya sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace abinda nake ji muku tsoro sune azzaliman shuwagabanni waɗanda idan har aka zare takobi aka fara yaƙar musulmi a cikin wannan al'umma tawa ba za a dauke wannan takobi ba har tashin alkiyama za a ci gaba da tashin hankali waɗannan abubuwa sun faru ga su ana gani to ashahid sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين بزا أي تاشن دنيا بس أنسى موسو دقا تكين الأمة تا سنجي سنها إذا ما قزاوا سنا الديني إرن ما قزاوا أشي باب ما ماكي za a iya samun wasu cikin musulmi suna yin zunzurutun maguzanci duk mun kawo bayanai akan irin waɗannan shirka duk irin wadda al-awwalina suka yi an samu al-akhirina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama suna yi sai mu ce Allah ya tsare imaninmu sannan yace wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awsan sai kuma an samu wasu kungiyoyi daga cikin al'ummata suna ainihin bautar gumaka, tantagaryar bautar gunki, za a samu mutane za su dawo suna yi. Wanda duk Allah ya raya shi ya kawo wannan zamanin da muke magana, ya tabbatar da gaskiyar wannan hadisi. Ga bautar gunkin ane, ga mushrikancin an haɗu, duk baki ɗaya komai an dawo, har an waye gari. Yau in ka ce bid'a ko shirka ko kafirci kayi wa mutane laifi. Mun gane wannan ko? Tare da cewa a cikin hadisi sahihi da Imam Muslim ya ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, duk mutumin da aka samu ya rasu, mutum 40 suka tsaya suka yi mishi sallar gawa, waɗannan mutane 40 cikinsu babu wanda yake shirka da Allah, tabbas Allah zai kubutar da wannan mutum daga azaba. A cikin wannan hadisi ana fahimtar, ashe za a iya samun musulmi su zo su tsaya suna sallah, amma akwai mushriki daga cikinsu. Saboda ya ce in dai har ba a samu cikin 40 ɗin nan wani na shirka ba, ashe ana samun masallaci kuma mushriki. Shi yasa a daina ruɗakku an kafirta musulmi. Babu wanda ya kafirta musulmi, duk wanda ka ji an kafirta shari'ar musulunci ta kafirta shi, ya cancanci ya zama kafirin ne. Kuma kowane malami da ka gani yana nan da wani musulmi wanda shi ma ya yarda cewa kafiri ne. Kowane malami ka koma ka gani, har malaman da ke ɗaure muku gindi kuna yin shirka suna cewa a'a ana kafirta ku, ana nan wata rana sai ka ji sun ambaci wani musulmin mai sallah ne sun ce yana yin shirka shi ma. Yasa babu malamin da za ka je ɗaure maka gindi, ko kuma malamai wajibi ku ji tsoron Allah, ku tsage gaskiya. Duk ma abin da zai faru bayan kun faɗe ta ku faɗe ta, amma wallahi tallahi in kuka ɓoye, Allah sai ya yi muku bama bamai na la'ana. Duk wanda yake da bakin la'ana, Allah ya ce buɗe baki shi ma ya la'ance ku, mala'iku ma la'anta ku suke yi. Yasa dole sai an fito da gaskiya an bayyana ta, saboda Allah ya ce wa ma khalaqana samawati wal arda illa bil haqq. Sama da ƙasa gaskiya kawai aka yi nufin ainihin a tsayar, shi yasa aka halicce su. To wannan hadisi sai Sheikh Sulaiman Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab sai ya ce hadha alhadith rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Wannan hadisi Abu Dawud ne ya ruwaito shi a cikin sunan ɗin shi. Abu Dawud ai yana da littattafai da yawa, to shi yasa galiban akan yi itlaqi. Ai wannan mun tattauna matsalar, mun tattauna ta insha Allah. Ya ce wannan hadisi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin sunan ɗin shi. Abu Dawud yana da littafai da dama, shi yasa an aka ruwaito, an aka zo ana son ai sharhi sai an kayyade a cikin sunan ko kuma a cikin wani littafin nashi, kamar ainihin fatawa wanda abin nan yayi wa Imam Ahmad ya ruwaito da sauran littafai waɗanda ainihin ya rubuta, to sai an nemi an ware haka. Ibn Majah da Ibn Majah بالزياده التي ذكرها المصنف ابن ماجه يرويت وانا حديثي ده قارن ده شي وانا مي لتافي يا فدا. ورواه الترمذي مختصرا ببعضها. امام الترمذي يرويت وانا حديثي اما ده وني ساشي نا ودنن روايوي دين معنا يا تقيتا شي قوله ده شي مالن يتي ان ثوبان دينن واني ني ثوبان ا cikin sahabbai yace huwa thawbanu shine thawbanu مولى النبي صلى الله عليه وسلم بررن منزن الله صلى الله عليه وسلم ne baran manzon Allah ne dimajin shi. Sahibahu ya zama abokin annabi, ya zama sahabi, ya kasance sahabi ne. Wala zamahu kuma ya lazimci manzon Allah صلى الله عليه وسلم. Wa nazala ba'dahu sham, bayan da annabi ya mutu sai ya tafi ya je sauka kasar sham, nan ya zauna ya kare rayuwar shi har zuwa inda ainihin wa mata bi hims ya mutu a ainihin garin Hims a cikin kasar Sham din sanata 40 a cikin shekara ta ainihin wato wa 50 shekara ta 54 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama. To kaji sahabi ne wannan Thawban din, kuma an nuna maka matsayin shi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama. Bawan annabi sallallahu alaihi wasallama ne sai annabi ya yanta shi. In ka je sai ka samu har littattafai ba ga an rubuta mawalin nabi sallallahu alaihi wasallama. Suwa ne ne bayan annabi waɗanda ya taɓa ƴantawa? Duk abin da ya shafi abin nan annabi sai da malaman hadisi suka ware suka yi rubutu a kai. Mafi ƙanƙantar littafi da za ka samu shi ne Shama'ilul Muhammadiyya na Imamu Tirmidhi. Duk abubuwan da ya shafi zoben annabi sallallahu alaihi wasallama, rawanin annabi sallallahu alaihi wasallama, takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama, da duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kawo ya ajiye ana. Qawluhu zawaliyal arda din nan da yace qalat tawruba qalat tawrubasti zawaitu shay'a jama'atuhu wa qabadtuhu yace in aka ce ainihin wato zawaitu shay'a na tattaro wani abu ma'ana in na tara shi wa qabadtuhu kuma na dunkula wannan abu yuridu bihi taqribul ba'id minha hatta tala alayhi ittila'ahu alal qarib annabi yana nufin an tattaro kasa gaba dayanta aka ainihin tara ta a gaban shi har sai da ya leko ya ganta kamar yadda ainihin na kusa ke ganin ta haka ainihin ya ganta gashi tana daga nesa din amma aka tara ta a gaban shi ya ganta haka sallallahu alaihi wasallam wa hasiluhu yace a takaice yadda al'amarin ya faru anna allaha tawalahu al-arba Allah madaukakin sarki ya tattaro kasa ga annabi sallallahu alaihi wasallama waja'alaha majmu'atan sai ya tara ta wuri daya ka hay'ati kaffin fi mar'ati mira'ati nadrihi sai ta zama kamar tafi guda aka tafa ta a gaban shi haka yana ganinta gaba ɗaya Allah ya nuna mishi ita salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan bai isa mu'jiza ba ai ya isa mu'jiza babu wata karama da ta kusa da wannan ko kwaya daya وقال القرطبي الامام القرطبي yace dissa anda ake karatun hadisi kaje an ce qurtubi zahiri wanda ake nufi shine qurtubi malamin qurtubi mai tafsiri qurtubi mai littafin al-mufahhim mukhtasar ne yayi wa sahihi muslim ikhtisari ne da mai ikhtisari din sannan kuma sai ya dawo sai sharhin shi ya sa mishi al-mufahhim fi sharhi mukhtasar sahihi muslim mun gane wannan da kyau ko to wannan qurtubin ba qurtubin mu mai tafsiri ake nufi ba Qurtubi ake nufin malamin Qurtubi din Abul Abbas. Abul Abbas zaka ji so da dama yana cewa qala Abul Abbas. Duk sanda kaje ya ce qala Abul Abbas, abinda yake nufi malamin shi Qurtubi. To duk sanda aka zo haka sai ka koyi yadda al'amarin ilimi yake. Duk sanda kake karatu kaga Qurtubi mufassiri ya ce qala Abul Abbas, yana nufin malamin shi Qurtubi din. Duk sanda kaga Ibn al-Qayyim yana karatu yace qala Abul Abbas, Ibn Taymiyyah yake nufi. Duk sanda ka bude kitabut tauhid matanin wannan littafi kaga Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yace qala Abul Abbas, Ibn Taymiyyah yake nufi. In baka je karar rabe ba sai ka zo kana shiga rudani. Haka zaka bude littafi malam wane ya rubuta littafin. Amma sai kuma kaje ana cewa qala wane, qala Aliyun Ibn Hazm kenan. Sai kaje an ce malam Ali ya ce, to kuma shi ya rubuta. Ma'ana daliban shi da ke ruwaito wannan ainihin wato littafi ko su ne za su ainihin faɗi haka ko kuma shi da kanshi in ya zo wata magana mai muhimmanci wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza ko ya ce qala Abu Muhammad ko ya ce qala Aliyun to duk in ka fahimci waɗannan ba yadda za ka yi ka taɓa fahimtar waɗannan fa dan ka je ka tara littafai ɗaki guda wallahi sai ka je gaban malamai sun koya maka kuma malamai kowace matsala tana da malaminta wannan malami in ba shi kaje ba za ka je a ƙara ruɗa ƙwaƙwalwarka ne mun gane wannan da kyau ko shi yasa faqidu shay'i la yu'tihi haka ɗan karin maganar larabawa suka ce wanda duk bai mallaki abu ba zai iya baka wannan abun ba qurtubi yace ai jama'a hali hatta absartu ma tamliku ummati min aqsal mashariqi wal magharibi minha yace ai Allah madaukakin sarki ya tattara mini kasa har sai da naga abinda al'umma ta suka mallaka na mafi nesa na gabas na duniya da kuma mafi nisan yammacin duniya duk baki ɗaya sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hango wa zahiru hadha al-lafzi الامام القرطبي ابو العباس يجي اظاهر وان اللفظ يقتضي ان الله تعالى قوى ادراك بصره ينا نونا چوا الله مدوكاكين سركي يا قرفف غنن منزل الله صلى الله عليه وسلم ورفع عنه الموانع المعتاده كما الله يدوك دو واس ابوبوا ودان الادانچه سوني سكي شا مكانچه كا daga ka hangi abin da ke nesa da yana da duk wani kariya sai Allah ya cire mishi fa adraka alba'ida min mawdi'ihi sai da ya hango abin da yake nesa a inda yake taki a nan tsaye inda yake kama adraka baitul maqdis kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga baitul maqdis min makka daga garin makka wa akhadha yukhbiruhum an ayatihi wa huwa yanzuru ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a makka yana ainihin ganin alamomin baitul maqdis din yana ba su labari daren da aka yi lailatul isra'i wal mi'raj da ya dawo ya bada labarin cewa jiya an yi isra'i da mi'raji da shi suka ce wannan ba wanda zai yadda da haka shine aka sheka aka ji aka ga Abubakar Abubakar yace in dai ya fadi ba ƙarya kuka yi mishi ba to na yadda yace zan iya yadda ma da abin da yafi ƙasa yake ƙasa da haka ma na lokaci in yace yayi daga nan ne tarihin sawa Abubakar Siddiq din kenan mun gane wannan ko to sa'annan sai suka sai yace kuma na wuto ayarinku a gari kaza wani shine gaba su wani ne a bayan ayarin iri kaza sai suka ce ba za mu yadda ba sai ka siffanta mana Baitul Maqdisi annabi yana tsaye a Makka sai Allah ya kwantar da duk wani abu baki daya sai aka kawo mishi Baitul Maqdisin kusa da shi yace kofa kaza tana da kaza kofa kaza tana da kaza suka tabbatar da gaskiya ne amma wannan fa matu gunin nuzur bai kare su da komai ba sai kafirci an qaumin la yu'minun duk bai musu amfani ba da ayoyin da wa'azin ba abin da ya amfani sai suka kara duk sanda suka ce dama duk sanda kuka ce sai ba za mu yadda da kai ba sai mun ga aya kaza ko an kawo aya ba za ku yi imani ba dan da za ku yi imani kun ga ayoyin da suka fi waɗanda kuke nema da suka nemi Allah ya kawo musu ayoyi sai Allah ya ce a'a awalam yakfihim aya wannan alqur'ani da muka saukan maka dare da rana ana karanta bai isa aya ba duk ƙwayen maka duk wani balaraben da ke da rayuwa a lokacin an ce a haɗu a yi taron dangi a nemi gudunmawa aljanu da kowa a zo a kawo aya gwargwadon idza jaa kuka kafa dan Allah wannan bai isa aya ba duk abin da ya gagare ka bai zama aya ba Allah ya kiyaye wa kama qala haka kuma kamar yadda aka ce ya ce inni la ubsiru qasr al madain al abyad ni ina hangen benayen garin mabain farare ne sal abin da yasa kuka ji mun ce kamar yadda aka ce ya ce saboda ainihin wannan hadisi din da'isi ne Imam Ahmad ya ruwaito shi wanda yake ainihin a rawi din da ya ruwaito shi shine a Abdullah ibn Maysun مولى ابن سمرة عن البراء قال عنه في التقريب ابن حجر اتكن تقريب التهذيب يتي ضعيف متن مي روني تو وانا ايني حديث ضعيف ني معنى اندا يا انغانتا معنى حديثن شيني النبي يتي انا هانجان بينا يان غارين مدائن فراري ني سول تو وانا ما وي زي يي زما شاهد ني تن دغا شي دغا نيسا اما ينا هانجي معنى انا كاو شاهدي اكن وانا ني تشوا انا كوسنتو دا النبي صلى الله عليه واله وسلم ابوبوا هكا يغانسي to kaji fassara ta farko kenan a fassara ta biyu sai yace wa yahtamilu an yakuna masalaha Allahu lahu kuma ta iya yiwa Allah ya misalta mishi ainihin waɗannan abubuwa ne ba wai an kawo su din bane ma'ana misaltawa din shine kamar yadda yana sallah yace an misalta mishi wutar jahannama a jikin bango kaga ba ita bace kamar majiginta aka kawo to sai wasu suka ce majigin duniyar ne aka dauko aka kawo mishi haka sai imam sai shi wannan malami yace wal awwalu aula fassara farko ita tafi dacewa cewa Allah ya tattaro kasa din ne ya aje ta gaba ɗaya a gaban annabi ya ganta baki ɗaya wannan yafi mu'jiza tunda Allah yana da iko akan komai sallallahu rabbi ala rasulillah qauluhu da yace din nan wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha da yace mulkin al'umma ta zai kai iya inda aka tattaro aka nuna min din nan ma'ana al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su mallaki gabas da yammacin duniya kenan baki ɗayan duniya sai an waye gari al'umma sun mallaka kuma wannan ya faru a zamanin sayyidina Umar to dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara ga cin nasara guda biyu ne to an ci na farko kuma na biyun yana nan insha Allah a cikin cin nasarorin da annabi ya ce yace har garin ainihin Italy sai an ci da yaki in ka kalli yadda take-taken musulunci yake yanzu a cikin ainihin kasar Italy zaka tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faru a da kuma za ta zo ta sake faruwa saboda kana ganin tafkeken masallaci da aka yi sannan kuma kana jin addinin musulunci shine addini na biyu a kasar duk ina sauran addinan musulunci ya zo ya tsere musu yanzu kristanci ne kawai a gaban shi a kasar saboda garin kristanci ne garin Papa Roma ana nan musulunci zai tsere wa kristancin ma insha Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ga America ita ma addinin musulunci ne addini na biyu a wannan kasa din qala al-Qurtubi Imam al-Qurtubi dai wancan ya sake cewa hadha al-khabar wujida makhbaruhu kama qalahu wannan labarin an same shi kamar yadda annabi ya bada shi fa kana zalika min dalail nubuwatihi sai ya zama wannan yana daga cikin dalilai da ke tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa zalika yadda al'amarin ya faru kuwa anna mulka ummatihi tasa ila an balaga aqsa bahri tanja yace mulkin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya fara tun daga gabashin duniya, sai tun daga Madina, sai da ya kai har Banja. Ba Banja wannan ta kasar Katsina ba, Banja gari ne a cikin ainihin Maghrib, a cikin garin ainihin Andalus. Bin Nun wal Jim, za a karanta shi da Nun da Jim. Allazi huwa muntaha imaratul Maghrib, wanda yake shine karshen mulkin Maghrib, yammacin duniya. Ila aqsal mashriq, mulkin tun daga tsakiyar Madina sai da ya kai mafi kurewar yammaci, sannan kuma ya taso tun daga Madina da ya dan fara gabas sai da ya kai har mafi kurewar gabas. Ma wara a Khurasan, sai da ya kai bayan Khurasan wan nahar, da wannan ainihin wato kogi, ma'ana a lokacin iyakar duniya kenan, gabashinta da yammacinta. To sai da mulkin al'umma annabi ya kai wannan wurin. Wa kathirin min biladil hind, kuma mulkin al'umma annabi sai da ya kai mafi yawancin garuruwan kasar India. Wa sand, da kuma ainihin sand ko kuma sind, nan ne zaka ji ana cewa as-sandi ko as-sindi ko as-sanadi. Wa sagat, da sagat, duk waɗannan ƙasashe ne a cikin ƙasashen India a yanzu, sai da mulkin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai wannan. Wa lam yattasi dhalika littisa' min jihati al-junubi wa shimal, amma wannan mulki na annabi bai kai wajen kudu da arewa ba. Me yasa bai kai ba? Wa lidhalika lam yufakkir alayhi salam annahu uriyahu, saboda haka annabi bai yi tunanin cewa ma a nuna mai wannan abu ba, ko kuma an nuna mai. Wala akhbara anna mulka ummati yablughuhu, kuma bai bada labarin cewa mulkin al'umma shi zai kai wannan wuri ba, saboda a lokacin duniya gabas zai mace kawai, babu kudu babu arewa, babu wanda ya san kasashen America da makamantansu, gabas kawai sai yamma. To mulkin kuma ya kai na, mun gane wannan ko? Ma'ana da a ce akwai kudu da arewa a wannan lokaci, to sai a ce abin ya gagare shi. To amma iya inda duniyar take a lokacin da ita Allah yake magana da ita annabi yake magana, sai sa sai ka ji rabbul mashriqi wal magharibi, gabas da yamma lokacin nan ne duniyar take kawai, kudu da arewa dazuka ne. Wa qawluhu zuwiya din nan da yake an tattaro, yahtamilu an yakuna mabniyan lil fa'il, zai iya yiwa ya zama an gina shi akan fa'ilin shi, ma'ana ya zama inna allaha zawaliyal arda, ya zama allahu fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira fi akhirih, akan in ya zama zawa kenan, an gane wannan ko? Amma wa an yakuna mabniyan lil maf'uli, kuma zai iya zama an gina shi ne lil maf'uli, ma'ana inna zuwiya liyal ardu, an kaga ba a faɗi wanda ainihin wato ya dinba kenan, an tattaro mun ƙasa. Wal awwalu azhar, yace magana ta farko ita ce tafi ƙarfi, kaji har malaman nahwu suna tarjihi fa, balle fiqhu ba, nahwu ana tarjihi, kufa ta ce kaza, basra ta ce kaza, sibawi ya ce kaza, khalil ya ce kaza, kifai ya ce kaza, abin nan wani ya ce kaza, sai a ce amma magana wani ita ce daidai, amma fiqhu sai a ce duk wanda ka dauka kai yayi, ko masu fadin haka faƙarya suke, kana daukan wanda ba sa so, za su ce kar a sake bin ka sallah har kiyama ta tashi, ko ka tuba za su bayyana, za ce ya taba cewa kaza. Ka gani? Kaga suna fadin magana suna saba mata, ba su san lazumin abin da suke fadi ba ma. Wa utitul kanzaini al-ahmara wal-abyada, fa annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an bani kanzi, wato taskoki guda biyu, ja da fari, ma'ana yana nufin ainihin wato azurfa da zinare, yana nufin hammulkin Kisra da Kaisar, waɗanda suke amfani da azurfa da zinare, duk wannan na cikin abin da Allah ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi yace ya'ani bihima kanza Kisra wa huwa mulkul fars, yace yana nufin ainihin wato kanzi taska ta Kisra shine ainihin mulkin kasar Farisa, wa kanzu Kaisar, da kuma ainihin a kanzi na Kaisar, wato taska ta Kaisar, wa huwa mulkur Rum, shine mulki na Rum, wa qusuruhuma, da kuma fadojin su, fadafadar su, wa biladihuma, da kuma garuruwan su, duk Allah ya danka su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dalla ala zalika qawluhu alaihi salam hina ukhbira an halakihima, lokacin da aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan ƙasashe ko sarakuna sun hallaka, sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Allah wanda raina yake ga hannun shi, ahadithu sifat al-khabariyya, nu'minu biha ala zahiriha la nu'awwiluha wa la nushabbihu Allah bi makhluqatihi wa la numathiluhu ala qa'idatir rabbaniyya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa la tadribu lillahi al-amsal, haka ake son kai imani da waɗannan hadisai ka fassara su yadda suke. Sai da Ibn Taymiyyah ya yi littafi akan irin wannan fassara din, a zo a ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Allah wanda raina yake ga ƙarfin shi. Sai da Ibn Taymiyyah ya yi littafi ya sa mishi Ar-Risalatul Hamawiyya, akan wannan matsala aka tattauna kawai. Sifatul Khabariyya, ba daidai bane na manzon Allah ya ce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi, sai ka ce na rantse da Allah wanda raina yake ga ƙarfin shi. In kai haka ka canza abin da manzon Allah ya faɗi, ba kai imani da ahadisi sifat ba, ka'ida kwa shine ka yadda da su yadda suke, karka kamanta Allah da wata halitta, kuma karka kore ainihin siffar da Allah ya danganta kanshi gare ta, ko siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya danganta kanshi gare ta. Mun gane wannan ko? A samu waɗannan littattafai a karanta su, nan ne za ka ga tantagariya madarar tauhidi. Ka je kuma ka samu littafin Ibn Taymiyyah Ar-Risalatut Tadammuriyya, duk akan sifat akai waɗannan abubuwan fa. Ka je ka ɗauki Ar-Raddu alal Jahmiyya na Imam Ibn Manda da Ar-Raddu alal Jahmiyya na al-Imam Ad-Darimi, sannan je ka ɗauki ƙarshen Sahihul Bukhari, za ka ga babur raddi alal Jahmiyya. Waɗannan aƙidojin da aka gada a ƙasar nan su ne Jahmiyya, ku ne ƴan Jahmiyya, to ku Imam Bukhari yake wa raddi. Da ya ce Ar-Raddu alal Jahmiyya, to da mutanen ƙasashenmu da makamantansu yake. To shi yasa rashin karanta waɗannan littattafan, ko kuma a karanta su ba a fahimci ma'anarsu ba, shi ya bar mutane hayyanzu suke cikin waɗannan aƙidojin. Waɗannan aƙidojin kuma ba aƙidojin musulunci ba ne. Wanda ya mutu akan kuskure sai a ce Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi. Amma kai da Allah ya kawo ka zamanin da aka fashe bayani akan waɗannan, ba ka da uzuri wallahi tallahi, wajibi ne ka koma wa aƙida ta gari. Mun gane wannan da kyau ko? To shi ne manzon Allah ya ce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi. Latunfiqanna kunuzuhuma, kunuzuhuma fi sabilillahi, taskokin ƙasar Kisra da Kaisar za ku kashe su ku tayar da addinin Allah. Ma'ana wannan ishara ce zuwa ga ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace an bani waɗannan ainihin al-ahmar wal abyad, to Annabi yace har ma in Allah ya danka abin a hannunku, ko za ku je ku kashe waɗannan kuɗi wajen tayar da addinin Allah. Ishara ga za a zo a mallake su, kuma sai da aka mallake su, sai da Sa'ad ibn Abi Waqqas shine komandan Umar a wajen yakin kasar Farisa, yaje suka rusa daular maguzanci ta ainihin wannan sarki Kisra. Aka je aka kama shi yadda ake kama kaza, haka aka rinka bin shi da gudu a cikin anguwa, ya haura katanga ya je karkashin gado a jawo shi ya kubuce, sai da aka kama shi aka kashe shi. Sannan Sa'ad ya hau can tukullumar inda wannan kafir yake bautar wuta, yazo ya kira sallah, sannan yazo ya karanta kam taraku min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin, ya karanta waɗannan ayoyi yace kazalika auratnaha qauman akharina, yace yau ga su Allah ya gadar da duk waɗannan abubuwa da taskoki da dukiya da gidaje da benaye da fada, yau ga shi Allah ya gadar wa wasu bayin Allah na gari. Aka je aka gaya sayyidina Umar, sai da aka kai mishi kan sarautar Kisra ya jinjina, aka ɗibi dukiyar aka kai wa sayyidina Umar tun daga can ƙasar, sai da aka kai mai don Umar ya gani tabbas ne ba waiwai bane, ba jakar magori bane radiyallahu ta'ala anhu. Waɗannan sahabban waɗanda su ne suka yi ƙoƙari suka kai musulunci duk inda baka tsammani, kuma su aka waye gari yau ake zagi, kuma an yi shiru. Allah ya kiyaye. Wa abbara bil ahmar an kanzi Kaisar, da Annabi ya ce an bani ainihin jar dukiya din nan, to yana nufin taskar Kaisar. Li'anna al-ghaliba indahum kana dhahab, don abin da yake galibi a wurin su na kuɗi shine ainihin zinare, kaga zinare ai ja ne ko. Wa bil abyad an kanzi Kisra, da kuma yace an bani farar taska, yana nufin taska ainihin Kisra. Li'anna al-ghaliba indahum al-jawhar wal fidda, saboda galibin kuɗin kashewarsu su a wannan lokaci shine jauhari da kuma azurfa. وقد ظهر ذلك وان عبد النبي فدي يا بينا قررا ووجد كذلك في زمن الفتوح كما هكا aka samu abun a zamanin da aka ainihin ci wadannan kasashe da yaki shi imarati Umar haka yazo a watan nusa amara ko shi imarati Umar a zamanin mulkin Umar radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda fa innahu domin kuwa a zamanin Umar sika ilaihi taji Kisra wa hulliyatuhu da kan sarautar da Kisra yake sawa a fadar mulkin shi, da kuma kayan adan shi na mulki sai da aka kawo Sayyidina Umar aka ce gashi mun kashe shi kuma mun dauko kambin sarautar alherin Allah ya kai waɗannan sahabbai wama kana fi buyuti amwalihi da duk abin da ke cikin baitul malin Kisra sai da aka kawo Umar wa jami'i ma hawatu mamlakatuhu ala si'atiha wa izmatiha didda yawa da girman abin da gwamnatin Kisra ta mallaka sai da sahabbai suka yi dakon waɗannan abubuwa tun daga ƙasar Farisa sai da suka kawo Madina suka aje a gaban Umar Umar ya shi musu albarka dan ya tabbatar da gaske ne an ci abin wa kadhalika fa'ala Allahu bi Qaisar haka Allah ya yi wa Qaisar shine sarkin ƙasar Rumawa Italiya kenan lamma futihat biladuhu lokacin da aka ci ƙasashen sa ainihin da yaki kaza kala yace haka Imam al-Qurtubi ya fadi fil ghalib ala kunuz Kisra wa Qaisar a galibin ainihin dukiyar Kisra da Qaisar wa akasa zalika taurubashti wal khalkhali la taurubashti la khalkhali su kuma sai suka akasanta haka cewa dukiyar Qaisar ce aka kwaso aka kawo Umar ba ta ainihin Kisra ba ko kuma in an ce jajayen dukiya to na Qaisar kenan farare kuma na Kisra shine aka fi su kuma suka kawo wal abyad wal ahmar din nan yace mansuba ni alal badal da aka ce inda annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa utitul kanzaini al ahmara wal abyad me yasa aka yi musu nasba an yi musu nasba ne akan badali abinda ake nufi badali kamar ka ce naga al haji umaru ma'ana wan umaru din nan waye al hajin waye to Umar din nan badali ne kenan akan alhaji mun gane wannan ma'ajan in ka zo zaka iya cewa alhaji din zaka iya cewa Umar din to kama a ce ummul mu'minina Aisha din nan badali akan ummul mu'minin zaka iya zo ka ce ummul mu'minina zaka iya zo ka ce Aisha abinda yake nufi da badali kenan to in ka koma da yace wa utitul kanzaini ai ya isa ko an bani taskoki biyu to da yace al ahmara wal abyaba su da yake nufi da nan din zai iya cewa wa utitul kanzaini zai iya cewa wa utitul ahmara wal abyada to abin da yasa al kanzaini din musanna ne mansubi ya zo maf'ulu bihi mansubun bil ya'i li'annahu ismu musanna to duk abin da ainihin badali ya samu mubaddalun minhu shi zai samu in kace an hafsata to hafsa da aisha sunaye ne mamnu'un min as-sarf ba sa daukar kasra shi yasa ya zama an hafsata an aishata amma wannan kasra za ta bayyana a wajen badali din in ka zo sai ka ce ummul mu'minina mun gane wannan ko ra'aitu al kanzaini al ahmaraini misali ko ra'aitu al kanzaini al ahmarani ina fatan mun gane to shine yace an yi musu nasaba ne akan cewa su din nan ainihin badali ne wannan ka'ida ce ta nahwu sai ka koma wurin su hariri da su ibnu malik sai ka ji cikakkun bayanai dalla dalla ga su nan qawluhu wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi amma yace kuma na roki ubangiji na kai ya hallaka al ummata da saukar musu da bala'i na fari na shekara a sheikh sulaiman yace haka ba sabata fi asl al musannif haka ya tabbata a asalin rubutun hannun mai littafin kitabut tauhid bi ammati da cewa bi amma din aka kawo ba aka hada da amma din yace bil ba'i aka kawo shi da ba wa hiya riwaya sahiha fi asl muslimin wannan riwaya ce mai inganci a asalin sahihi muslim kun san da yake da hannu ake kwafe littafin idan da hannu ake kwafewa za a samu wannan ya dan kara ba wannan ya dan kara kaza saboda al'amura ne waɗanda in ba dan ma Allah ya tattalu waɗannan mutane dan su tsara addini ba yaya za a yi abin ya yiwu haka to shine sai a ce an samu kaza a bugun wani an samu karin ba a bugun wani an samu karin kaza a bugun wani wa fi ba'd usulihi a cikin wani kuma a cikin wasu sashi wasu ainihin asali na sahihi muslim din bi sanatin amma babu ba din bi hazfi sai aka hazzace aka shafe ba din qala al-qurtubi yau dai a makarantar andalus aka tare a makarantar su qurtubi yau aka tare yace wa ka annaha ziyadatun ka ce wannan ba din kamar an kawo ta ne ma'ana ta zama kawai cikon magana shine sun ce ziyada a arabiya ma'ana kamar ta zama cikon magana akwai kalmar da bahaushe ma yake sa ta ko zai cire ta za a gane ma'anar kamar ka ce wai yazo gashi ya zo fa amma an kaje ba labari sai ka ce wai ya zo kuma ba shakka kake ba tabbas ne wannan wai din ko ka kawo ta ko ka cire ta duk ma'ana za ta fito to ya zama za'ida kenan li'anna amma sifatun li sanatin, yace saboda kalma amma din nan sifa ce ta sana din, ta ainihin shekara din. Fa ka annahu qala bi sanati ammatin, na roki Allah kai halaka al'ummata da saukan musu da fari na shekara, ma'ana Allah ya saukar da farin yunwa ko bala'in yaki ko makamantan haka ya halaka mutane. Wa ya'ni bi sana, abinda annabi yake nufi da sana anan al-jadbul am, fari na gaba daya, allazi yakunu bihi al-halakul am, wanda zai zama shine sanadin halakawa al'umma baki daya. Wa yusamma al-jadbu wal-qahtu sana, da fari da kamfan ruwa ana kiran su sana, ana kiran su a ce Allah ya sauka mana da shekara bana. Al-arabci mutun ya fadi a ce Allah ya sauka mana da shekara, wai yana nufin Allah ya saukar da fari bana ko kamfan ruwa. Wa yajma'u ala sinin, ana yin jam'in shi a ce sinin, kama qala ta'ala, kama yadda Allah madaukakin sarki yace, wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, mun kama fir'auna da mutanen shi sai yace bis-sinin, ba da shekaru ba, sai kace da fari mai yawa, ma'ana shekara da shekaru ana ta yin fari. Ai bil jadab, ma'ana an sauka musu da fari al-mutawali, jere bana badi, gashi nan akai ta musu. Qauluhu min siwa anfusihim, annabi yace Allah kada ka dora makiyansu wanda ba daga cikinsu ba ya ainihin halaka su. Ai min ghairihim, ma'ana daga wani wanda ba musulmi ba, ya anil kuffar, annabi yana nufin kafirai. Annabi ya roki Allah kada kafirai su ainihin bi siwa musulmi kop daya. Qauluhu fayastabihu baydatahum, ya halaka su baki daya din nan. Qala al-Jawhari, al-Imam al-Jawhari yana da littafi as-sihah fi al-lugha, yana fassara kalmomi ne a cikin wannan littafi nashi, kamar kamus ne yake yana fassara kalmomi. Shine yace Malam Jauhari yace baybatu kulli shay'in hawzatuhu, in aka ce ainihin wato bayba ga komai ana nufin asalin wannan abu. Wa baybatul qaumi, in aka ce baybatul qaum sahatuhum, ma'ana asali ko tsakiyar wannan mutane. Kada Allah ya saukar da bala'in da zai halaka asalin mutane musulmi baki dayan su. Wa ala hadha fa yakunu ma'na al-hadith, akan wannan fassara ta Jauhari sai zama to fassara wannan hadisi, inna Allah ta'ala la yusallitu al-aduwa ala kaffatil muslimina hatta yastabiha jami'a ma hazahu ma hazuhu min al-bilad wal-ard, Allah madaukakin sarki ba zai dora wa muslimi baki dayan su makiyi ba wanda zai ainihin halaka duk iya garuruwa da kasashen da suka mallaka. Allah ba zai yi haka ba. In an danna musulmi a Najeriya, an hana su aikin haji, sai ka ji musulmin wasu kasar ma gashi nan gwamnati kyauta take kai su aikin haji din. In an yaki musulmi, an turmishe su a kasar Algeria, sai ka ji musulmi kuma a kasar Bosnia sun kafa gwamnatin musulunci. Haka al'amarin yake, albarkacin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma karbar wannan addu'a da Allah zai yi akwai sharadi, shine sai ya zama musulmi isu kuma ba sa yaki. In ba haka ba, to wannan ainihin addu'a sharadinta ya janye Allah zai iya sa ainihin kafirai su turmashi musulmi baki daya a daina jin motsin su a duniya. Kada Allah ya nuna mana wannan lokacin. Malam zai zo yi sharhi ya nuna mana waɗannan abubuwa daya bayan daya na ma'anar hadisi din. Wala wujtama alaihim kullu man baina aqtaril ardi, ko da duk waɗanda ke tsakanin yanki na ƙasa za su hada akan musulmi baki daya, ba za su iya ainihin turmushi musulmi ba. Aqtaru din ne yace wa huwa jawanibuha, shine gaffa na ƙasa. Wa qila baydatuhum, wato kuma suka ce abinda ake nufi baydatuhum din nan mu'zamuhum, mafi yawancin musulmi, wa jama'atuhum, da kuma mafi tarin ainihin jama'ar musulmi, ma'ana ba za a samu damar kafirai su turmushe su gaba daya ba. Qultu, sai a Sheikh Suleiman yace wa hadha huwa adh-dhahiru, wannan dai ita ce ma'ana ta sarari, cewa ainihin wato ba zai yiwu Allah ya dora kafirai su turmushe dukkan musulmi ba, ko kuma mu'zam, mafi yawancin su, ma'ana mafi yawanci din ba za a iya turmushe su ba. Allah zai yi wa musulmi wannan rufin asirin. Wa anna Allah ta'ala la yusallitu al-kuffara ala mu'zamil muslimina, Allah ba zai dora kafirai akan mafi yawancin musulmi ba. Wa jama'atihim, da kuma ainihin jama'an musulmi din. Wa imamihim, da imamin su. Ma damu bi ziddi hadhihi al-awsaf al-madhkura fi qawlihi, matakar dai suna nan suna kishiyanta waɗancan ainihin wato sifofi waɗanda ainihin annabi ya faɗi a cikin maganar shi. Waɗanne kishiyoyin sifofi ne? Yace matakar ba sa yaƙar junan su. To kishiyar wannan shine zaman lafiya, matakar da zaman lafiya tsakanin musulmi, kafirai ba za su samu wannan damar ba. Hatta yakuna ba'dhum, hatta yakuna ba'dhum yahliku ba'dan, har sai in an samu sashin su suna kashe sashi suna halaka sashi to sai Allah ya bada nasara akan ainihin wato kafirai sai su iya turmushe su fa amma idza wujidat hadhihi al-awsaf in aka samu waɗannan sifofi musulmi suna yakar junan su faqad yusallitu al-kuffara ala jama'atihim to Allah zai iya dora kafirai akan ainihin wato jama'an musulmi wa mu'zanihim da kuma ainihin mafiyancin su wa imamihim kuma Allah zai iya ainihin dora kafirai akan ainihin hadda shugaba khalifan musulmi na wannan zamani kama waka kamar yadda abin ya faru zai zo ya ga mana daya bayan daya yana buga mana misalai Allah ya kiyaye qauluhu wa inna rabbi qala inda yace kuma ubangiji na yace ya muhammad ya kai muhammad idza qadaytu qada'an idan nazarta da wani hukunci fa innahu la yuraddu ay ba ayatun ku da wannan ainihin hukunci sai malam yace qala ba'dhum wasu malamai suka ce ai idza hakamtu hukman mubriman idan nazarta da wani hukunci mubraman wanda nazarta da shi am abramu amran to shine mubriman in nazarta da wani hukunci wanda na tabbatar da shi fa innahu nafidun wannan hukunci ya zama tabbatacce la yuraddu bi shay'in babu abin da zai iya tunkuɗe shi wala yaqdiru ahadun ala raddihi kuma babu wanda zai iya ainihin tunkuɗe wannan ainihin hukunci na Allah bal kullu jami'il khalqi tamdi alaihim al aqdaru dukkanin ainihin halittu baki daya to qadara Allah tana gudana akan su tau'an wa karhan ko sun so ko sun ki ko ka so ko ka ki in Allah ya nufe ka sai dora maka musifa kaza sai ya dora maka in Allah ya so ya jarabce ka da kaza sai ya jarabce ka ma'ana baka da wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin sai abinda Allah madaukakin sarki ya so shine abinda zai afku كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم لا راد لما قضيت يا الله باب وان ذي يتنكو ايه حكمت عندك ذرتر وان حديث امام البخاري يا عيني الامام البخاري يا فتد شيء اتكين عينهم كتاب القدر هكا الامام الطبراني شيء ما فتد شيء قلت الشيخ سليمان يتي سينتي الظاهر انه سواء في ذلك المبرم والمعلق yace a zahiri nan kaddarar da Allah yake nufin ba mai iya tunkuɗe ta kaddarar da aka zartar da kuma mu'allaka na shayi muku bayani dangane da al'amarin kaddara cewa kaddara akwai ta tafi kashi biyu akwai kaddarar da Allah ya kaddara misali cewa lallai wani zai yi hadari to Allah ya zartar da wannan to babu makawa akan wannan abinda Allah ya kaddara kenan in yana sadaka yana azumin tatawu'i yana yin al'ayyuka na alheri sadar da zumunci da makamantan haka tabbas zai yi hadarin amma zai tashi kawai sai ka kaba kura a jikin shi amma baya sadaka baya tatawu'i baya sadar da zumunci da waɗannan in yi hadarin sai ya karye to kaga kaddara din mu'allaka kenan Allah ya rata ya zartar da karyewar tashi in yi hadari a bisa yin waɗannan ayyuka na alheri in baya yi fa waɗannan ainihin al'amura za su faru gare shi to wani Allah ya kaddara zai shekara 60 a duniya amma in yana sadaka yana ayyukan alheri zai shekara 65 in baya yi fa zai shekara ainihin 60 to waccan ainihin ita shine abinda ake kira ainihin kaddara kenan wanda take mu'allaka mubram kuwa komai sadakar shi komai azumin shi duk ayyukan alherin shi duk sadar da zumuntar shi shekara 60 din nan ta zo akan shi zai mutu babu ƙari akan haka to wannan shine halattar da za a iya bude baki a ce Allah ya ƙara wa na tsawon kwana mai yiwa Allah ya kaddara cewa wani din nan shekaru 60 zai yi amma an nemi addu'a Allah ya ƙara mai tsawon kwana zai shekara 65 to shi yasa in ba dan haka ba dan me za a ce Allah ya ƙara wa na tsawon kwana to saboda akwai ainihin ajali ne wanda yake ainihin mu'allaq yara ta yi dan an nemi addu'a Allah zai ƙara din in ba ai kuma zai tsaya a wuri kaza sai ka je ka karanta ainihin sharhul aqidatu tahawiyya da ibn abil izz al-hanafi za ka ga cikakken bayani akan waɗannan abubuwa ina fatan mun gane mas'aloli duk sanda muka yi magana akan mas'ala ta tauhidi kan ce yace ya je duba littafin tauhidi bai gani ba littafin tauhidi da kake dubawa kana duba littafin tauhidi ne na asha'ira littafin tauhidin asha'ira su kansu asha'ira littafin nasu ba su tsinana musu komai ba me zaka amfana su ma rudewa suka yi da suka rubuta da suka yi wannan ilimin yaushe kai da ka zo ka karanta za ka fa'idantu duk sanda aka ce littafin aqida ko na tauhidi ana nufin littafin tauhidi da aqida na salaf mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu fal kullu la yuraddu yace to kowanne da mubram din da mu'allaq din yace dukkanin su ba wanda ainihin wato ake iya turewa mun gane wannan da kyau ko
فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القطع يجي سبب دوانا النبي عباد الأبائن قال وباب واند زي يتوقع جنسين أين يواتو حكمتين الله duk hukunci in ya fito daga Allah to annabi yana fada labarin cewa babu wanda zai iya tunkuɗe shi kenan wan nabi sallallahu alaihi wasallam fa ala zalika mutlaqan annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki wannan bukata ne kai tsaye ma'ana imma al'amarin ya zama mubram din ne amma ma'allak din ne shi da ya roki Allah ya biya mai bukata fa ujiba bi hadha sai aka bashi amsa da wancan jawabi واستجاب له دعاءه الله يأمسى مشعد أشي ما لم يوجد شرط المقترى لتسليط العدو ما تقرب أسام عينهم واتو شرط دذيه كنت أسام عينهم واتو مجياك السلسام دعما أكمبا فإنه وجد ذلك فإذا وجد ذلك وجد القضاء المعلق ما تقرب أسام ونن أبيافه تشيكنا ونن هكونش وند أكراته زي تبتا دعما أن يراته مسألة أكام matikar Allah ya raka cewa matikar al'umma ba ta suna ya
to yace qawluhu wa inna rabbi qala ya muhammad idha qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu inda annabi sallallahu alayhi wa sallama yace sai ubangiji na yace ya kai muhammad aini Allah madaukakin sarki idan nazartar da hukunci babu abin da ke tunkuɗe wannan hukunci da nazartar qala ba'dhum wasu daga cikin malamai masu fassara wannan hadisi suka ce ai idha hakamtu hukman mubraman fa innahu nafidhun la yuraddu bi shay'in ma'ana idan ni nazartar da wani hukunci zartacce to babu wani abu wanda zai tunkuɗe wannan hukunci wala yaqdiru ahadun ala raddihi kuma babu wanda zai iya tunkuɗe wannan bal kullu jami'il khalqi tamdi alaihimul aqdaru taw'an wa karha sai dai dukkan halitta baki daya duk halitta to kaddara ta Allah tana iya gudana a kansu ko suna so ko suna ki kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kama yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la radda lima qadaita babu mai iya tunkuɗe hukuncin da kai ya kai Allah wannan hadisi kama yadda muka fadi Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka Imam al-Tabarani ya fitar da shi da isnadi sahihi qultu ash-Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab yace ni ko sai nace al-zahir annahu sawa'un fi dhalika al-mubram wal-mu'allaq azahiri dukkanin qaddara Allah babu mai iya tunkuɗe ta ko wadda take zartacciya ko kuma wadda yake tana da alaka da in an yi kaza kaza zai faru in ba ai kaza ba zai faru ba fal kullu la yuraddu dukkan abinda Allah ya hukunta din nan ko mubram din ko mu'allaq babu wanda zai iya tunkuɗe shi fa inna hadha ikhbarun an adamin radd li jins al qada saboda wannan ainihin yana bayani ne game da cewa babu wanda zai iya tunkuɗe jinsin hukuncin Allah baki daya duk abinda Allah ya hukunta babu wani wanda zai iya tunkuɗe shi wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sa'ala dhalika mutlaqan fa ujiba bi hadha annabi sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah madaukakin sarki ne sake babu kaidi akan ainihin wato Allah ya biya mishi waɗannan buƙatu nashi amma sai Allah ya bashi amsa da cewa ai kuma ni in nazartar da hukunci babu yadda za a yi sai wannan abu ya faru wastajaba lahu du'aahu sai Allah madaukakin sarki ya amsa mai addu'ar shi ma lam yujad shartul muqtada litasliit al adu matiƙar dai ba a samu sharadin da zai sa Allah ya saki makiya din nan su zo su turmishe musulmi ba to Allah madaukakin sarki zai amsa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam amma matiƙar aka samu sharadin da zai sa ainihin wato musulmi su da ma'ana Allah ya saukar da makiya akan ainihin musulmi matiƙar aka samu wannan sharadi to wannan ainihin abu da Allah ya shardanta shikenan kuma zai kauce fa idza wujida zalika wujida alqada'ul mu'allaq matiƙar aka samu ainihin wato wannan sharadi da Allah ya kafa wannan sharadi ya kare to kaddara nan da Allah ya hukunta cewa za ta faru wannan kaddara ita ce ma sharadin shine duk sanda aka samu musulmi suna yaƙar junan su suna ainihin sayar da junan su a matsayin bayi to a irin wannan halin lallai Allah zai ainihin zartar da hukunci akan kafirai za su samu dama akan ainihin musulmi قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا da yace din nan har sai in an samu wasu sashi na musulmi suna hallaka wasu sashi ila akhirhi har zuwa karshen abin da hadisin ya faɗi ai hatta yujada zalika minhum har sai in an samu wannan abu ya faru a cikin musulmi fa in wujida in aka samu irin wannan abin ya faru fa innahu yusallatu alaihim aduwwuhum min al-kuffar to za a dora musu makiyansu daga cikin kafirai su turmushe su fa yastabihu jama'atuhum su ainihin hallaka jama'an musulmi wa imamahum su hallaka shuwagabannin musulmi wa mu'zamahum kuma su hallaka mafi yawa daga cikin musulmi la kullal umma amma duk da haka ba za su samu dama su hallaka dukkan al'umman musulunci din ba sai dai matukar aka samu waɗanda suka karye waɗannan sharaɗin to Allah zai saki kafiran da ke kusa da su su ainihin turmushe su abinda fasara hadisin take nufi kenan ثم ايضا تكون العاقبه لهذه الامه sannan kuma daga ƙarshe dai kyakkyawar makoma mai kyawo za ta zama ga wannan al'umma ne in raja'u amma hum fihi min al-asbab al-mujiba lit-taslim in ainihin musulmi suka koma zuwa ga sabubban da ainihin wato za su koma su sa ainihin wato wannan ainihin sharadi ya sake hawa kansu kafirai su turmushe su din sai wannan bala'in ya sake fada musu in suka koma suka daina yaƙe-yaƙe a tsakanin su suka daina kashe juna sai wannan ainihin ƙarfi da Allah ya alƙawarin zai ba su sai ainihin sake dawo musu ma'ana in sun karye sharaɗin Allah zai janye hannun shi sai kafirai su turmushe su idan kuma sun tsaya sun kula da sharaɗin sai Allah ya ainihin ci gaba da kula da ainihin ƙarfi na musulmi yana kare su kafirai ba za su samu dama a kansu ba wa kadhalika waqa'a Al-Sheikh Sulaiman yace yadda kuka ji mun fadi din nan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada haka al'amarin ya faru fa inna hadhihi al-umma domin wannan al'umma ta musulunci lamma ja'ala ba'saha bainaha lokacin da ya zama yaki da za su yi da kafirai sai suka isi yakin da kafirai suka dawo suna yakar junan su iqtatalu suka zo suna yakar junan su suna kashe-kashe isu-isu fa ahalaka ba'dhum ba'dan aka samu wasu sashi suka zo suna hallaka wasu sashi wasa ba ba'dhum ba'dan wasu sashi suka zo suna kama wasu suna mai da su bayi da kuyango yadda kaji din haka din yadda annabi ya fadi din sai da aka samu hakan ta zo ta afku falamma fa'alu zalika lokacin da musulmi suka dawo suka rinka aikata haka tafarraqat jama'atuhum duk sai kansu ya tarwatse kowa ya kama kungiye shi kowa ya kama hanyar da zai bi washtagala ba'dhum bi ba'd sashi na musulmi suka shagaltu da kashe sashi da mayar da sashin su bayi wa an jihadil aduwi suka bar jihadin makiya suka daina yakar kafirai suka dawo sai ya zama su isu ainihin suke yin yaki din wastawlau alaihim sai ainihin makiya suka turmushe su kama waqa'a zalika fil mi'ati sabi'a fil mashriq kamar yadda wannan ya faru a karni na 7 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana a shekaru 700 na farkon musulunci zamanin su ibnu taymiya yake ishara zamanin su ibnu taymiya zamanin su ibnu hajrin duk waɗannan abubuwa sai suka faru haka fil mashriqi wal maghribi mun gane wannan ko ma'ana haka din yadda aka fadi ya faru a gabas da kuma yammaci na duniya فاختلفت ملوك المشرق aka samu sarakunan gabashin duniya suka yi sabani a tsakanin su alhali su musulmi ne wata khazalu suka ainihin tozarta junan su kana ji kana gani kafirai za su je su turmushe wani sarki da al'umma shi musulmi ne sai ku ce ai ba ruwan mu waɗannan ba ƴan kungiyar mu bane ba hanyar mu ɗaya ba shikenan in sun gama da waɗancan kuma sai su dawo kanku shine takhazalu ma'ana kabari aka tabar da dan uwanka aka wulakanta shi wastaula tatar ala ghalibi ardi khurasan tatar wasu shedanun mutane ne suna da awan musulunci amma fajirai ne su da sarakunan su suka zo suka ainihin haye mafi yawancin kasashen ainihin khurasan waɗannan kasashe lokacin duk musulunci suke yi wa alal iraq haka suka turmishe kasar iraki wa diyarur rum da kuma kasashen rum wa qatalul khalifa tatar din nan suka kama khalifa na musulunci suka kashe wal ulamaa suka kashe malamai wal mulukal kibar suka kashe manyan sarakuna to kaji abin da ya faru a gabashin duniya kenan lokacin da ainihin musulmi suka da suna hallaka kawunan su waɗannan tatar musulmi ne suka zo suna kashe musulmi to daga ƙarshe zaka ji sai malam yace kaga sun karya sharadin da annabi ya sa ko sharaɗin da Allah ya sa ko to da suka karya wannan sharaɗin zaka ji ƙarshe sai Yahudawa da Kiristoci da Turawa sai suka zo suka turmushe mu gaba daya Allah ya kiyaye wa kadhalika mulukul maghrib kamar yadda kaji ya faru a sarakunan gabashin duniya haka kuma yazo ya faru ga sarakunan yammacin duniya ikhtalafu suka yi sabani a tsakanin su wa takhadalu su ma suka tozartar da junan su wastaulatil ifrinju ala jami'i biladil andalus turawa sune ifrinj suka zo suka turmushe baki ɗayan kasashen andalus gaba daya ai kwanaki cikin azumi ba mun karanta abinda imam al-qurtubi yake fadi ba da yazo yana magana dangane da aya wadda take cewa kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun imam al-qurtubi da dai ya gama sharhin wannan aya sai yace ka sani da cewa lokacin da mu mutanen kasar andalus muka rabu da yin jihadi muka koma imu muke fada yace shikenan sai makiya suka zo suka danne garuruwan mu na andalus sai da ya kawo kalmar bitta'ajjub yace wa ayyu biladin wannan irin mummunan turmushewa ne mako ba su yi wa kasashen mu ba yace suka wulakanta mu suka ci mutuncin mu suka wulakanta matan mu suka tozarce mu yace ba dan komai ba mu muka jawo wa kanmu da muka kiyin jihadi kowa ya ga abin da ya faru da aka kiyin jihadi yanzu ma ko duk abin da Imam al-Qurtubi ya kuka akan ya faru gare su ya faru gare mu ma ai shi ma Imam al-Qurtubi din ya rayu ne a cikin al-mi'atu sabi'a din a waɗannan karnukan da waɗannan abubuwan suka faru a lokacin ya rayu shi ma kaga magana ta yi daidai da abin da shi Sheikh Sulaiman yake faɗi da kuma abin da ainihin Sheikh Imam al-Qurtubi ya faɗi wal jizru qariba minha da kuma kasashen Africa waɗanda suke kusa da ainihin Andalus din don haka suka faru gare su fa hiya fi aidihim ila al-yau har yanzu waɗannan kasashen suna hannun turawa yanzu da wannan yake magana shi yau shekara shi 230 misali da rasuwa shi wannan mai wannan littafi to har yanzu din kuma mu kuma da muke rayuwa bayan shi yanzu kuma gashi har yanzu waɗannan kasashen ba suna hannun turawa ba har yanzu Najeriya ƙaryar banza ake cewa wai an samu yanci ba a samu yanci ko misalan zarratin ba an samu yanci shin an dawo da addinin musulunci irin yadda yake kafin 1903 a rusa gwamnatin musulunci a ƙasar nan ba a dawo da ita ba shi har yanzu ba a samu yanci ba ke ana da damar musulmi su yi abinda suke so a ƙasar nan tukuna ma shin a tsari ma na rayuwar ƙasa ƴan ƙasar nan suna da damar su yi abinda suke so ba su da dama abin da suke so Ingila za ta yi barazana Faransa za ta yi barazana kasashen ainihin Amerika za su yi barazana ashe har yanzu babu yanci kenan ina fata an gane shine yace har yanzu waɗannan kasashe suna hannun turawa balistaulau ala kasirin min buldani sham yace kai turawa ma sun turmushe mafi yawanci na ainihin kasashe na garuruwan cikin kasar sham kasashen Syria hatta tanqadha منهم صلاح الدين ابن ايوب وغيره هل سيدا اكا سامو صلاح الدين الايوبي da shi da wasu malamai suka tsaya suka yi jihadi suka kwato wadannan ainihin kasashe in Allah ya kai mu wani lokaci za a zo a bada cikakken labari akan Salahuddin al-Ayyubi da irin yadda ya jihadi ya yaki ainihin as-salabiyya ya yaki kristoci ya kwaci baitul maqdisi ya tabbatar da addinin musulunci 100% a wannan zamani Allah ya ji kan wannan bawan Allah wata krista ta je ta tsaya akan kabarin shi ta harare shi ta shuri kabarin sai ta tsitta mishi yau tace yanzu ba sai ka tashi ka kashe kristoci ba Salahuddin al-Ayyubi kenan qauluhu warawahu al-Barqani fi sahihihi da yace din nan kuma Barqani ma ya ruwaito wannan a cikin littafin shi as-sahih a lokacin da muka zo karanta hadisin a can da muka ce sai muka ce rawahu al-Barqani kuskure ne wajen lafazi Barqani ne al-Barqani sai ce al-Barqani din nan da aka ce huwa al-Hafiz al-Kabir shine babban al-Ramma mahaddacin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda kaji an ce wani muhaddisi ne ya haddace hadisi hafizi ne a wajen hadisi abinda yasa haddar hadisi din tafuya yasa sai a ce ai hafizin hadisi ne duk sun haddace Qur'ani su suna kanana saboda haka sai ya zama yanzu abinda ake cewa ya haddace hadisi shine abin a daga akalla amma yanzu sai ka je sai ka tara musulmi guda 1000 da wahala ka samu kyawawan guda 10 da suka haddace littafin Allah wannan fasikanci ne wannan fajirci ne sai ka kewaye anguwa baki dayanta da wahala ka samu yara guda 5 waɗanda suka haddace alqur'ani
ba a samu wannan ba, kuma babu wani mataki da ake dauka akan a ga cewa al'amuran sun gyaru. Kowa dan shi ya taso abin da yake tunani, yaya za a iya samu makarantar boko mai karatu, ko nawa ne zai iya daukan kudi ya biya, kullun da safe zai sa mai mashin ya zo ya dauki wannan dai kai shi ya dawo da shi. Amma addinin musulunci, ko kuke nuna wa ƴaƴanku musulunci bai da kima, in sun taso suna fada da musulunci a ce wai an rasa yadda za a yi. Yaro ya taso kullun zai ga duk ranar da aka ce Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, kwanaki biyar wanda ake zuwa karatun boko, za a tashe shi karfe 6 a dafa mishi shayi da kwai da waina kwai da doya da komai, ya ci da biredi, ya sha ruwa, ya yi wanka, a sa mishi safa ga kaya wankakku gogaggu, ya tafi makaranta, a zo a goya shi, a kai shi akan mashin, a dawo da shi akan mashin. Amma sai ga Islamiyya, in ya fito sai zai tafi wasa, sai uwar ta ce to in dai lokacin Islamiyya yayi kai sauri, malam Arabi ya ce baka zuwa, wai malam Arabi ka ji wulakanci, wai malam Arabi ya ce baka zuwa, shikenan daga nan sai wai sai daga filin kwallo ka wuce, sai ka ji ko sai ya ce to dan Allah ko yaron nan ya wuce, dan Allah an dauki abin da muhimmanci, haka aka yi mishi wajen karatun boko. Kuma kowa ya ga bokon yanzu wane ne ba dan mai kasa tumaturi a bakin hanya yanzu ya iya bokowa, akwai wanda bai iya turanci ba? Kowa ya ga iya inda da bokon ya kai mutane ya baro su. Mun gane wannan da kyau ko? Shi yasa gwammama wallahi alazim, tun farko a dawo a girmama karatun addinin musulunci. Alqur'ani wajibi, dukkanmu nan babu wanda zai ce ai shi yanzu lokaci ya kure mishi ba zai iya hadda alqur'ani ba, duk wanda ya faɗa haka yayi kuskure. Abin da yasa an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, shi kanshi annabin yana shekara nawa aka saukar mai da Qur'ani ne? Ba yana 40 ba? Abubakar a lokacin shi kuma 38. Abubakar annabi ya rasu ya bar shi yana da shekara 61, amma Abubakar ya haddace Al-Qur'ani. Ga sunan dattawa, mutane da yawa sun haddace Al-Qur'ani, ba da girman su abin ya same su ba? Dukkanin mu nan babu wanda ba zai iya fara hadda Al-Qur'ani, da zai kowa zai iya fara hadda Al-Qur'ani daga yau, in ka bi tsarin yadda ake wallahi nan da shekara 2 ko 3 ka haddace Al-Qur'ani. To amma duk abin da baka damu da shi ba, yaya zai damu da kai? Shi bokon ba wahala ce da shi ba? To ya ake fahimtar shi? Akwai littattafan Allah baki daya, babu littafin da Allah ya ce ya sauƙaƙe karatun shi sai Al-Qur'ani, kuma ba a kula ba, dole sai a ce ai larabci yana da wuya, larabci yana da wuya, Al-Qur'ani na da wuya. Allah da kanshi ya ce walaqad yassarnal qur'ana lizzikr fa hal min mudakkir, wannan zikir da ya ce mun sauƙaƙe Al-Qur'ani dan a karanta shi, dan ai aiki da shi, dan a san hukunce hukuncen shi, wallahi ka dimfara Al-Qur'ani gadan gadan zaka ga karatun shi na da sauki, haddace shi na da sauki, aiki da shi na da sauki, sanin hukuncin hukuncen shi komai na Al-Qur'ani yana da sauki. Shine ma'anar zikir din, walaqad yassarnal qur'ana lizzikr fa hal min mudakkir. To amma mutane ba su dage ba, kowa sai ce ba zai iya ba, mata su ce ba za su iya ba, samari su ce ba za su iya ba, dattawa su ce ba za su iya ba, matasa su ce ba za su iya ba, yara su ce ba za su iya ba, mala'iku Allah zai sa sama te bindiga ta fashe su zubo su zo su haddace Al-Qur'anin ko kuwa? Waɗancan mutanen da suka haddace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, babu kaset, rubutun ba digo, wani ma ko Abu Huraira ko sunan shi ka daura ba zai iya karantawa ba. Duk waɗannan hadisan da kake ji baki daya da Abu Huraira ya haddato, da duk wannan Qur'ani da ya haddace, Abu Huraira an ka diga ba bai san sunan ba ba, duk baki daya, zama za su kawai ana biya musu kuma su haddace haka. To ya akai suka iya? Ba air condition, babu AC, babu cassette, babu recorder, babu radio, da ya je an gaya mai sai je yana ta yi sai rike a haka. Mu yaya yanzu za ka je a koya maka, sai ka zo ka samu cassette kuma na kira'a, sai ka sa kana di, sai ga nan da nan ka haddace, amma sai ga mutane sun kasa. Yanzu dai da za a tare kofar anguwan nan, a tare kofar maciya gobe, a ce duk mai gidan da bai kawo suratul ahqaf kan izu 10 kenan ko, duk mai gidan da bai kawo ta ba an kwace rumfar kasuwan shi. Rumfar kasuwa nawa za a kwace? Ko kofar masallaci aka tare aka ce duk wanda bai kawo mana suratul ahqaf ba za a kwace rumfar kasuwar shi, in office ne zai zama masinja, wallahi sai dai duk mutane su zama masinjoji. To ya aka yi? Ka ba aikin gwamnati muhimmanci, ka ba rumfar kasuwa muhimmanci, baka bai wa karatun Al-Qur'ani muhimmanci ba. Kar kai mamaki nan da shekara 30 mai zuwa ko shekara 20 za a iya mai da kai dan dariƙa. Me yake kawo ake mai da mutane ƴan dariƙa? Duk waɗan duk ku lura da kyau ku gani, duk wanda ya kafa dariƙa in yana son abin shi sai ya raba mutane da Al-Qur'ani.
mun kawo muku Shehu Tilmisani me yace cewa ya alqur'ani shirka ne, an ce qur'ani shirka ne za ka karanta shi, sai ya ce wa innamat tauhidu fi kalamina, mu ne maganganun mu ne yan dariqa akwai tauhidi, abin da ya fada kenan, ma'ana sai da aka raba ka da qur'ani sannan zai yi wa ka karbi dariqa. Tijjani me yace cewa ya qur'ani din nan salatul fatihi li daya ta fi sauki alqur'ani so 6000 ba an raba ka da shi ba. Sawi me yace cewa ai aiki da asalin alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine tushen kafirci, ba an raba ka da qur'ani da hadisi ba za ka yi saukin karban dariqa. Wallahi tallahi in ba ku dage kun koyi karatun alqur'ani, kun haddace shi, kun san hukuncen shi, kuna aiki da shi ba, wallahi abin da zai faru kenan, kar ku taba tsammanin cewa nan da shekara 30 ba za ka zama dan dariqa ba fafir, ko kuma ma kai ka zama kai ne shehun dariqa. Saboda haka ai a hankali jama'a, wajibi a baiwa alqur'ani muhimmanci fiye da komai. Kitabullahi, Allah ne mana baiwa, sai da Allah madaukakin sarki yace litunzira qauman ma unzira aba'uhum, wannan alqur'ani an saukar da shi ga wasu mutane waɗanda darajar su ta kai daraja Allah ya saukar musu da wannan, iyayensu da kakanninsu ba su samu wannan gatan ba. To dan Allah yanzu wannan gatan da muka samu Allah ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da alqur'ani, wani tukuici muka baiwa Allah, mu kuma wajen mai aiki da alqur'ani mu koyi karatun shi, duk abin da zaka faɗi yanzu kwata-kwata baka da uzuri, ka ce ka girma, akwai wanda yake ya girme ka ya fara hadda alqur'ani a zamanin nan kuma ya haddace alqur'ani, akwai wanda ya girma ya fara koyon fassara alqur'ani kuma ya san fassara alqur'ani din. Mun gane wannan da kyau ko? Duk an koyi irin waɗannan abubuwan an san su, dan menene yanzu mu za ga yara, ga manya, ga mata, ga kowa, dan haka babu wanda yake da uzuri, dole a tashi a koya kawai. In kuma ba a koya ba fa, wallahi tallahi fasikanci ne. Wallahi in aka waye gari musulmi ba su hadda alqur'ani, wallahi sun zama fasikai baki ɗaya a wurin rabbul alamin. Allah ya kiyaye. To yace albarqani innan huwa alhasibul kabir, shine babban mahaddaci Abu Bakar, al-kunya shi kenan Abu Bakar, Muhammad, Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib al Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib al-Khawarizmi al-Shafi'i, ma'ana wannan kabila shi ce ainihin, sannan kuma an danganta shi ga Imam Shafi'i, ma'ana ba Shafi'i ne kenan wajen mazhaba. Wulida sanata 60 wa 30 wa 300, an haife shi a shekara ta 336 wa mata sanata 25 wa 400, ya rasu a shekara ta 425, yau shekarar shi 991 da mutuwa. Wannan malami Allah ya gafarta mishi. Qala al-Khatib, al-Khatib al-Baghdadi yace kana sabtan, wannan mutum tabbatacce ne a wajen ilimi, jirarre ne, ma'ana ba dan ataban malamai bane, tantagaryar malami ne, samfarera gyararre, akwai karatun gaskiya da gaskiya, ba kame kame ba fa, su karatu ake tsayawa ayi tabbas karatu, wanda yake in malami ya zauna yana karatu ka san karatun ba larura bane gare shi, amma a zauna ana karatu, ko za ayi huduba, ko za ayi jawabi, ana gyara murya, ana gyara tabarau, ana gyara leban rawani, ana gyara alkyabba da kafada, wallahi duk kame kame ba zai yiwu ba sai an koma an yi karatu yadda ya kamata a yi. Shine yace kana sabtan, wannan mutum tabbatacce ne wari'an, kuma yana da tsantseni, yana da gudun duniya, yana da taka tsantsan. Lam nara fi shuyukhina asbata minhu, cikin malaman mu ba mu ga malamin da yake tabbatacce dirarre kwararren malami a ilimi ba, babu kamar shi. Arifan bil fiqhi, malami ne wanda yake ya fahimci addinin musulunci. Kasirut tasnif, yana da yawan rubuta littafai, ma'ana ya rubuta littafai da yawa. Sannafa musnadan, ya rubuta littafi musnad, ma'ana musnad an shayin bayani akai shine littafin da za a rubuta a tattara ainihin hadisan da kowane sahabi ya ruwaito a ware mishi babin shi daban, ba ana kulla shi akan babi ne na fiqhu ba, sai dai a ce a hadisu Abi Bakar, a hadisu Umar, a hadisu Usman, a hadisu Ali, a hadisu Abi Huraira, a hadisu Aisha, sai a juye waɗannan hadisai na wannan sahabi guda ɗaya, da na zakka, da na aqida, da na sallah, da na mu'amala, duk a wuri ɗaya baki ɗaya. Bammanahu mashtamala alaihi sahihan, ya ainihin tattara duk hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim, wa jama'a hadisa Sauri, ma'ana duk hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim sai da ya zuba a cikin nashi musnad din, sannan ya kawo ƙari, ya kuma tattara hadisan al-Imam Sauri wa hadisa Shu'ba da hadisan Shu'ba wa Ta'ifatan, da kuma ainihin wato wa ta'ifatin, da kuma ainihin hadisan wasu ainihin malamai din. Wa kana harisan alal ilmi, wannan malami yana da matukar kwadayi akan ilimi. Munsarifal himma ilaihi, ya juyar da himma shi da alqibla shi da kokarin shi baki daya wajen neman ilimi, neman ilimi kawai yake yi. Shi yasa kaga gashi ya zama babban malami. Shi yasa kana son ka zama malami, ka tashi kai karatu sosai. Amma dan karatu cikin cokali ka ce wai aya an ce ballighu anni walau bi aya, ku daina wa manzon Allah mummunar fahimta. Yaushe manzon Allah zai ce ballighu anni walau bi aya, yana nufin kowa ya zama malami? Ba zai yiwu ba fa, ba kowa ne zai zama malami ba fa. To amma kowa shikenan sai ya miƙe, zai je karanto hadisi kwaya daya a cikin bulugul maram, sai ya zo sai ya miƙe ya ce zai wa'azi da wannan hadisi. Bai rike fassarar da Hausa ba, bai rike ma'anar shi ba, duk abin da ya shafi hadisin ba rikewa yayi ba. To kun ga inda ake samu matsaloli kenan. Qultu, ni inji a Sheikh Sulaiman yace sai nace wa hadhal musnad, wannan musnad din allazi zakarahu al-khatib, wanda al-khatib al-Baghdadi ya fadi, huwa sahihuhu alladhi aza ilayhi al-musannif, shine dai sahih din wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya danganta shi ainihin zuwa ga wancan malami. Ma'ana littafin ana ce mishi sahihul barqani, ana kuma ce mishi musnadul barqani, kowane sunan ana gaya mishi. Ina fatan mun gane. Qawluhu wa innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace abinda nake wa al-umma ta tsoro sune shuwagabanni masu batar da mutane. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake je mana tsoro kenan, a samu shuwagabanni an yadda da su, su ne jagorori su zo kuma suna batar da mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake na je mana tsoron wannan. Ai al-umara'u, wato sarakuna, wal ulama da malamai, wal ubbad da kuma bayi masu ibada, yazo ya zauna malin guda uku, ga alkyabba ya dora ta hudu, ga nadi, ga tarbi, ga takalmi na fata, ga gashi a jiki, ga komai rawani ya ji kunnuwa, ga gemu ya aje, duk ƙarya ne kuma ba abin da ya sani, kuma duk fatawar da ya bayar duk wanda ya saba mai sai ya ce wannan ya zama kafiri tunda ya saba mishi. To irin waɗannan su ne al-a'immatul mudhillina. Kwakwalwar mutane ba ta iya fahimtar malanta a ƙasashenmu, saboda wai abin da ake fahimta da malanta wai sai kana kawo babban riga da alkyabba, ga tarbiya sha tutoci, ga nadi da kunnuwa, wai sannan ka zama malami fa. Kuma wannan fahimtar akwai sahabin da ya taba mata haka fa, akwai sahabin da ya taba ganin Tufail ya ga manyan mutane kowa ya sha alkyabba da nadi, ga sunan da hay'atu kibarul ulama, da ya gansu sai ta bin su zai karu, waɗannan mun bi su za mu samu fa'ida alhamdulillah. Yana bin su can sai gane ashe mawaka ne, sai ya ce ashe da ni Allah yake da yace wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, yace ana minal ghawina. Mawaka batattu ne ke bin, ashe mawaka ne. Ai akwai wasu mawaka suna nan haka, zaka gansa a unguwannin nan namu suna yawo, in ka gansu zaka ce su ne su Imamu Maliku, saboda hay'a ta malanta mala. Amma ashe mawaka ne, sai an jima ga suna busata ba sun je suna tashi a kofar gidan wani. Allah ya kiyaye. To irin su annabi yake ji mana tsoro, yan damfaran malamai. Kuma aka ce dama in ka sanya rigar malamai kai ba malami ba, baka da ilimi. Mai sharhin umdatul bayan, sharhin ahlari, yace akalta biddin, ka ci da addini kai ma. In aka game da kai ga katuwar riga, ga gemu, ga menene hay'a da shiga ta malamai, aka ce akramakallahu, ka ce amin, yace ka ci hanci. Dan a taban malamai kun ji, ai kowa zai sa babban riga, shi ma malami ne, yana wani doro, yana wani haka, yana wani shikin sai ga mutum kamar kaguwa, yana wani makale ka fada, wai dole shi an zai an ce malami. To irin sa annabi yake ji mana tsoro, allazi yaktadi bihimun nas, wadanda mutane suna koyi da su, sun san sai su dauka cewa wasu mutanen kirki ne. wa yahkumuna fihim bighairi ilmin, sai ta hukunci ga mutane ba tare da ilimi ba. Ka gani ba haka suke ba, ga irin su nan sai zai tawa mutane hukunci ba tare da ilimi ba, sai ta ba ɗan tsofaffi suna azumin tsofaffi, ɗan tsoho ya kusan mutuwa, Allah ya yafe mai na farilla ma fa, amma zai a ce ina wane mutum ai datti da wannan naku ne, sai ga tsoho yana ta tari yana yi mala, wallahi gurin kai musu Allah ya isa sun cuce ku, sai na farilla ma Allah ya dauke baka. To amma su waɗannan ka gani gashi nan sun shigo riga malan, suna ta ba da fatawa bi ghairi ilmin, ba tare da ilimi ba. Fayudilluna su da kansu su fata, wayudilluna kuma su fatar da mutane, su sun bata kuma suna batar da mutane, fahum dhalluna anil haqq, su batattu ne daga gaskiya, mudilluna li ghairihim, kuma suna batar da wasu, su sun bar gaskiya kuma suna batar da wasu. A kowace kungiya fa akwai irin wannan, duk sanda ake magana ka daina tunanin yan dariqa kawai fa, adalci ake yi fa ka daina tunani duk inda ka sani a ko ina akwai inda su akwai batattu masu batar da mutane. Dan haka kai hankali, dole a rinka magana ana adalci ba insaf ake ba, babu kungiyanci mu a cikin karatutukanmu da wa'azozinmu. Duk wanda yake akan kuskure dole a gaya mai ya gyara, wanda yake akan bata dole a faɗa ya gyara, wanda yake akan daidai dole ne a yabe shi a ce ya ci gaba da bin gaskiyar shi. Adalci kenan, da haka alqur'ani yazo. Kama qala ta'ala, kama yadda Allah madaukakin sarki ya fadi an ahlin nari game da yan wuta, yace hatta idza daraku fiha jami'an, sai yan wuta baki daya sun gama haduwa a cikin ta gaba daya, qalat ukhrahum liulahum, sai wadanda suka ainihin wato shigo daga karshe sai su ce wa na farkon da suka samu, rabbana, ya ubangijinmu, ma'ana wadannan yan wuta wadanda aka shigo da su yanzu da dimidimi, sai su waiga su hangi wadannan manya-manyan shehunai da suka batar da su, sai su ce ya ubangiji, haula'i adalluna, wadannan dinnan da ka gani su suka batar da mu, fa'atihim azaban dha'afan minan nari, Allah ka ninka musu azaban wuta. Sai Allah ya ce li kullin dha'af, kowa ninki ba ninkin za a yi mishi, idan su sun batar da ku, ai Allah ya aiko da manzannin shi da shari'a, dan menene kuka ibin manzannin? Kuma in ku kuna zargin su suka batar da ku dan haka sun cancanci a ninka musu azaba, ai ku ma kun batar da wasu. Ka fahimci cewa fa duk sanda kake bin bata, ba wai sai ka ce wa na zo ka bi ba kake batar da shi, binka da kake yi na bata din nan kawai ya isa kana koya wasu bata din ne, ko baka ce su yi ba. Ka lura da kyau ka gani, in kana da wani yaro dan karami mai kwaikwayo, duk ran da kai wani rauni kana dange shi, sai ga shi ma lafiyar shi launa dange shi, cewa kai yayi ba cewa kai yayi, amma wai shi duk yadda yaga kana tafiya, to wannan shine sunnar tafiya, haka zai yi. Da straight kake tafiya zai tafi straight, kana dange shi shi ma wani ma gurgu ne original din sosai, amma sai kaga yaro yana kwaikwayon shi, shi ma haka yana tusgudawa shi ma, ba cewa kai yayi ba. To duk sanda ka kama hanyar bata kana bi, to kamar kana batar da na kasa da kai ne, ba sai ka ce ku zo ku bi ba, yin batar da kake kawai ya isa ainihin ya zama kana batar da su. Allah ya kiyaye. Wa qala ta'ala, haka kuma Allah madaukakin sarki yace, rabbana, kafirai a cikin wuta sai su zo suna kuka suna cewa ya ubangijinmu, inna ata'na sadatana, shuwagabanninmu muka bi, muka yi musu ta'a, wa kubara'ana, da kuma manyanmu, fa adalluna sabila, su suka batar da mu suka raba mu da hanyar da manzannai suka zo mana da ita. A gani ko? Allah ya kiyaye. Shi yasa wallahi jama'a, in za a bi shugabanni a rinka bin su akan basira. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya fadi yana bada labari yace, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, ko kuna son mu ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asarar duk ayyukan da suke asara ne? To ga su, allazina dhalla sa'yuhum, sune waɗanda duk aikin da suke baki daya ya lalace, ya tafi a iska, ya zama a bata, fil hayati dunya, a cikin wannan rayuwa ta duniya duk aikin da suke baki daya akan bata ne, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, amma kuma su suna tsammanin wai suna kyautata aiki ne. Kaga bid'a ta shigo anan, duk wanda yake bid'a ka lura da shi zaka ga cewa shi yana ganin aiki yake wa Allah, ibada yake. Shi yasa mun karanto a baya a cikin wannan littafi yace, duk inda mai bid'a yake yafi fasiki girman zunubi a wurin Allah, saboda duk inda fasiki ko fajiri yake ya san cewa abin da yake ba daidai bane, amma shi mai bid'a kuwa kari yake game da addini, ko kuma ragi, ko kuma lalata addini yake, amma kuma yana ganin ma ibada yake yi. To kaga yana tsammanin aikin shi mai kyau ne, amma kuma aikin shi ya baci. To sai Allah ya ce waɗannan su suka fi kowa asara duk aikin da suka yi a duniyan nan. Allah ya kiyaye mu. Wali shiddati barura ila tibai a'immatil huda wa ma'rifatihim, saboda matukar yadda al'umma suke da bukatar bin shuwagabanni na shari'a, da kuma bukatar da suke akan su san su, wa tafriq bainahum wa baina a'immatil dalal, da kuma bambance tsakanin shuwagabanni masu shiryarwa da shuwagabanni waɗanda suke masu batarwa, almaghdubi alaihim, waɗanda Allah ya fishi da su, wa dhalin, da kuma shuwagabanni waɗanda suke batattu. أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراط إلى سلوك صراط أئمة الهدى. الله مدوكاكين سركي يا عمر تشيمو مروكيشي ya shiryar da mu zuwa bin tafarkin shugabanni na shari'a wahumul mun'amu alaihim minan nabiyina, su ne waɗanda ainihin aka yi wa ni'ima daga cikin annabawa, was-siddiqina da waɗanda suke masu gaskiya, wash-shuhada da kuma ainihin waɗanda suke shahidai ne, waɗanda suke ainihin shaida akan gaskiya ko kuma suka yi mutuwar shahada, was-salihina da bayin Allah nagari. Kullum ka tashi sallah siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Sannan kuma ga yacin Allah yake cewa fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Allah ya umarce mu rinka roƙon Allah ya saka mu cikin waɗannan. Ghairul maghdubi alaihim alladhina ya'lamuna al-haqqa wa la ya'maluna bihi. Allah madaukakin sarki yace kada mu roƙe shi, ma'ana mu roƙe shi ya raba mu da hanyar waɗanda ya fushi da su, su ne waɗanda suke ainihin wato sun san gaskiya amma ba sa aiki da gaskiya ɗin. Duk sanda aka tashi sai a ce wai Yahudawa, Yahudawa ga Yahudawa a cikin Musulunci birjik. Malaman Musulunci da suka san gaskiya suka ɓoye ta, duk ba su suka saka mutane a wannan hayaniyar ba. Yanzu aikin hajji yanzu da aka fito aka hana mutane, duk wannan baki ɗaya akan laifin malaman ƙasar ne yake, mu muna muƙabalantar su. Malaman ƙasar za su iya maganin wannan matsalar. To amma malaman su ne masu yi wa sarakunan addu'a, Allah ya yaukaka mulkinsu, Allah ya sa albarka. Yaushe ne sun gama siye malaman baki ɗaya kuma za a zo a ce wai ana roƙon yallaɓai wai ya zo ya abin nan? Ƙunuti za a yi ane musu bama-baman addu'a. Allah ya karya gwamnatin sani Abacha, abin da za a ce kenan. Allah ya karya gwamnatin sani Abacha, kowa ya ɗaga hannu ya ce ya Allah maɗaukakin sarki, shugaban ƙasar Najeriya Sani Abacha ya kare mu daga ziyarar ɗakin ka bana. Allah kamar yadda ka karya Qurayshawa a hannun Annabi Muhammadu, Allah ka karya gwamnatin Sani Abacha a hannun musulmi. Abin da za a fito kenan, tsoransu ake ji ko menene? Idan kurkuku ne wasu sun shiga kurkuku, in kisa ne an kashe wasu, duk abin da kake tunanin za a yi an yi wa waɗanda suka fika. Amma sai malaman suka zama ƴan amshin shata ga gwamnati. Yaushe ne malami wai zai tafi wai zai wa shugaban ƙasa addu'a? Wai Allah ya hauka mulkin shugaban ƙasa, waɗannan shugabannin ƙasashen addu'a ɗaya ke tsakaninmu da su. In har ba za a roƙi cewa Allah ya shiryar da su ba, wallahi tallahi bi halatta a roƙi Allah ya hauka mulkinsu ba. Sai a yi addu'a Allah ka saukarwa da waɗannan shugabanni wata masifa wadda za ta zo ta fata-fata da mulkinsu, ka dasa mana gwamnati ta musulunci. Gyaruwa dai waɗannan su kansu sun san ba masu gyaruwa ba ne, saboda ita gyaruwa kana kama hanya. Mutumin da yace zai tafi Maiduguri sai kama hanyar Lagos, sai da ya ketara gadajaba yace yanzu ya muke da Maiduguri. Saboda Allah ya kama hanya. Ta saboda haka ya kamata mu rinka lura da waɗannan abubuwa. Duk su suka daure musu gindi, suke musu tsafa-tsafa, suke musu addu'a, su ne malaman su, suke musu rubutu, shine. To yaushe ne al'amari zai gyaru? Sai a fito wai ana cewa wai muna kai kuka ga shugaban ƙasa, wallahi tallahi shugaban ƙasa Abacha yayi kadan mu kai kuka gare shi. Wallahi inna nashku ilayka rabbal alamina anna ha'ula'i qad sadduna 'anil masjidil harami hadha al-am allahumma damdim mulkahum. Mu abinda muke cewa kenan, wallahi ga Allah muke kai kuka, wallahi tallahi Abacha bai isa a kai kuka gare shi ba. Allah rabbul alamina shi muke cewa ya Allah, ga su sun tsare mu, sun hana mu ziyarar ɗakinka kamar yadda kafiran Makka suka hana manzon Allah da sahabbai ziyarar ɗakinka. Allah yadda ka wulakanta Qurayshawa, Allah ka wulakanta gwamnatin su Abacha, abinda muke cewa kenan. Amma dan menene za a tsaya wai ana cewa wai a lallashe su? Sun maida mutane ƴan iska duk shekara sai sun yi irin wannan abun. Kun manta ne, duk shekara sai sun kada kirjin musulmi. Kiristoci ba suna zuwa tasu ziyarar ba? Haka ake yi musu? Ba haka ake musu ba, to mu yaya za a rena mu? Akwai ƙasar da yake jirgin sama za a aje kyauta ka zo ka shiga ka tafi aikin hajji, har ruwan da za su sha daga ƙasarsu ake ɗiban musu. Duk abin da ka sani kyauta ake musu. Kuma wallahi tallahi na rantse da Allah, wannan ƙasa ba tafi wannan ƙasa arziki ba ne, tasarrufi ne. Mu ba a yi sa'a ba aka samu shaidanu azzalimai suka zo suke ainihin danne arzikin kasar. In ba dan haka ba, duk abin da wata kasa ke jin dadi a kasar nan, a kasashen su, wallahi kasashen mu za a ji dadi akan haka. To amma Allah ya hada mu da azzaluman shugabanni, to sai a zo ane musu addu'a, Allah ya yaukaka mulkin su, Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su nasara. Allah in Allah ya ba waɗannan nasara, musulmi ba sun shiga uku ba? Dan menene kuke jin tsoron su? Ibn Taymiyyah yana gaban shugabannin Tatar yayi mai wa'azi yayi mai wa'azi aka ce yace wannan wa kenan aka ce ai wannan Sheikhul Islam kenan Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya yace to ayi wa sarki addu'a yace kowa ya daga hannu yace idan wannan sarki yana fatan shiriya Allah ka shiryar da shi Allah wannan sarki in baya fatan shiriya baka nufe shi da shiriya ba Allah ka karya shi Allah ka wulakanta shi Allah ka tozarta asirin shi Allah ka dora mu akan shi ya rinke mishi addu'a duk sai mutane suka watsa suka kasa cewa amin kuma ba abin da ya mishi ba abin da yawa Ibn Taymiya Imam Ahmad yace duk sanda kaga kana tsoron azzalimi kai ma azzalimi ne su da suka saba wa Allah basu ji kunya su wa Allah ka rantsaye ba sai ku malamai za a zo yanzu a ce dukkan masallatan musulmi baki daya su zo suna yin alqunuti ana cewa Allah ya karya wannan gwamnati ya kawo gwamnatin da za ta tabbatar da ainihin aiki da alqur'ani da sunna ana kai kuka ga Allah baki daya a in mas'ala ta samu ba wai zuwa za a miƙe kan minbari a ce qul huwallahu qafa uku ba kun yi bid'a qunuti ake in aka dago sami Allahu liman hamida sai a ce Allahumma inna ha'ula'i qad zalamuna wa sadduna 'anil masjid al-haram Allahumma zalzil mulkahum ma mu baki daya suna cewa amin a ce duk masallatan musulmi suna yin haka wallahi tallahi musulmi ba su lalace wanda Allah zai ki karba addu'ar su ba kama sai a zo a tsaya kan minbari qul huwallahu qafa uku ce maka akai qul huwallahu qafa uku ake matsala ta samu annabi duk matsalar da ta samu a sallah annabi yake saka addu'a din to bala'in da kuka fada ciki sallah ma ba ku binciki irin ta annabi ba addu'a din sai a ce a karanta qul huwallahu qafa uku in a karanta sai a shafa ko tawassul ma ba a iya ba in ma da a ce a karanta qul huwallahu qafa uku ai addu'a yadda ake in aka ce a karanta sai a daga hannu ya Allah saboda albarkacin qul huwallahu Allah ka biya mana bukata abinda ake haka ake yin addu'a din amma sai a ce qul huwallahu falaqi da nasi ana gama sai a shafa wannan bid'a ne kaga bid'a akan bid'a irtakabtum bid'a zulma to shi ne wajibi ne sai an san irin waɗannan abubuwa amma ba ai waɗannan shugabannin addu'a sai dai ai musu addu'ar in Allah ya nufe su da shiriya Allah ya sa su shiryu in Allah bai nufe su da shiriya ba Allah ya karya mulkin su abinda ake musu addu'a kenan wannan ita ce gaskiya kada wani ya zo ya ce an zafafa mu dama ɗan zafafawa ne in dai waɗannan ne yadda suka zafafawa Allah mu ma haka muke ta farfasa akan su to amma sai aka malaman ne sai fa aka zama ga rashin ilimi na sunna ga kuma nifaka wani malamin ko ya taba karanta ga yadda annabi yake alqunuti a sallah in abin ya faru in yaji duk baki daya an dauka ana yi shi kuma sai miƙe sai ya ce ku yi hankali ga wasu sun kawo wata irin sallah saboda ya ji ana la'anta iyayen gidan shi masu biya mishi kujeran makka a to in ba haka ba dan me duk matsala in ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga hannu yana addu'a Allah ka yi wasu wani kaza sunayen su yake kira ɗaya bayan ɗaya mun zo nan an karanta cikin sahihul bukhari ya Allah ka tsine wa wani ka tsine wa wani ka tsine wa wani Allah ka karya wani Allah ka kama qurayshawa ka wulakanta su ka tozarta su Allah ka ci mutuncin su ma mu suna cewa amin wata ɗaya sai kaga addu'a bukata ta biya wa da an zo an fara ya ce an zo da sabuwar sallah an zo muku da sabuwar aqida bata saba muku ba an zo muku da aqidar shi'a bata saba muku ba sai sallah manzon Allah an zo da ita an ce an zo da sabuwar sallah sabuwar sallah sai dai ka mutu kai ne kake yin sabuwar sallah da kake ala jahalin dan duk wanda yake sallah ba irin ta manzon Allah ba kwata kwata bai taba sallah ba wallahi ba sunan shi masallaci ba kwata kwata Allah manzon Allah kada ya aiko bai aiko wani ba gare mu manzon Allah an ce qur'ani ya ce mu yi sallah yaya qur'ani ya ce mu yi sallah manzon Allah yayi saboda manzon Allah ya nuna yadda yake sallah sai da ya hau kan minbarin shi yayi sallah a aikace da ya waiwayo sai ce sallu kamar ra'aytumuni usalli yadda kuka ga ina sallah din nan haka za ku yi wannan sallah ita ce fassarar sallar da Allah yake aqimu salata wa atu zakka na rantsa da Allah in baka irin ta ba kwata kwata baka taba sallah ba kuma ka gwada ka gani a hankalce kai kanka haka abin yake in ka ce wa yaranka ya share kofar gida sai ka zo ka samu kofar gidan nan yadda ka bar shi amma ka je ka shiga cikin gida ka samu ya share baki daya yayi abin da aka ce yayi bai yi shara ba to an ce ga yadda annabi yake sallah ka ce a ai mu kaza mu kaza sai ka ga ga yadda aka ce annabi ne sai mutane su ce ba za su karba ba sai ka ce to kai yadda kake ka kawo mana dalili shi
shi fa bai da dalili fa sai ce duk malamai da zaka kirga wadanda yake nufi da malamai din da wahala ka samu kwaya ɗaya wanda ya cancanta a kira shi malami abinda wanda ake kira malami shine mujtahidi shine ake nufi malami da Hausa wanda ya kai matsayin ya fahimci alqur'ani ya fahimci hadisai tashihan wa tad'ifan ya san ma'anonin su zai iya hada wannan da wannan ya san duk bayanan da zai iya amfani wajen ilimin hadisi usulul fiqh ulumul qur'an lughal arabiyya usulut tafsir duk wadannan ya tattara su shuruta na ijtihadi ya san su shi ake kira malami fa dan mutun yaje ya haddato ahlari ko ya haddato ishmawi ko 40 hadith ko duk wannan fa ba sunan shi muqallidi fa sunan shi muqallidi malamai suka ce imanul muqallidi la yakhlu an tardidin ka kalli din muqallidi ka gani wataran yana cikin runguma hannu a sallah ya ga wataran ya daina haka siddan ba wani ne ya same shi yace ba kyau ba haka siddan sai ya ishe shi dama saboda takallidanci da kai yake ba ya samu hujja ya ga dai ana shi ma yake kana nan wataran zaka ji ya zama kirista kana nan zaka ji ya zama kirista an ka bi a hankali saboda a hankalin kirista yazo ya same ya mishi wa'azi sai ga to ai daidai ne saboda musuluncin da yake baya yin shi ala basira shi yasa kowa ya kokari yayi karatu in ba da karatu ba wallahi tallahi da wahala imanin ka ya tsaro mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu kenan zamu kwana nan saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah